بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو قد سبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مو وانا يمشي نا لهدي بيغوت رمضان a shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 29 ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan munasaba ta watan Ramadan. A darasin da muka fara jiya a fadin Allah subhanahu wa ta'ala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sha'a Allah maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu walakin ikhtalafu ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تذكر ابن مكي كرنتا دغا لتافن مان عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عند يكي مانا بيان معنون ونن آية منطقة تذكر مغنى دا متاشي عند يكي سوى وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة فإذا وجدت إذ محل كل سبب وزال كل موجب فلهذا قال ننهو ما سبيد للتافك يتي فلهذا قال دنحك لما الله سبحانه وتعالى يتي ذا مساعد عندك يتوى فلهذا قال dan haka ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walakin Allah yaf'alu ma yurid, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da ya so ne, wato abin da ya nufin ya auku. Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke aukuwa a wannan duniya a halittar nan tasa sai da nufin sa. Nufin Allah mun sani, kamar da mun sha tattauna wannan matsala a wasu munasabobin, iradar Allah tana kasuwa kashi biyu, irada kauniya da shar'iyya, wanda na san dukkaninku kun san me ake nufi a bisa kyakkyawan zato. Iradar Allah kauniya ita ce mai alaka da halittar Allah, wadda ba ta da alaka da so ko yarda ko amincewa. Duk abin da ke da alaka da so Allah yana son sa, ya yarda da shi, zai ba da lada akai, wannan shine iradarsa shar'iyya. Duk abin da ya auku a wannan rayuwar tamu, ko da ba shi da kyau, Allah baya son sa, bai yarda da shi ba, kamar aukuwar kafirci, kamar laifukan da muke aikatawa, to wannan suna aukuwa da nufin Allah ne kauni, amma ba shar'i ba. Haka Allah bai yarda da abin ba, amma ya nufi auku cikin sarautarsa da ikonsa, babu abin da ke aukuwa sai da nufinsa. To ya nufi cewa sai an yi wannan yaki, tunda dama nan muna magana ne akan fadin Allah madauki da yake cewa walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara. Tunda akan wannan yake magana cewa an samu sabani bayan hujjoji sun bayyana, daga cikin mutane akwai wadanda suka yi kafirci, wasu kuma suka yi imani, wasu sun yadda, wasu ba su yadda ba. Don haka sai aka yi sabani, sabanin ne haifar da aka yi yaƙe-yaƙe, aka yi kashe-kashe juna, aka yi kashe-kashen juna. To sai ce walakin ba dan Allah ya so ba, da wannan abun bai faru ba, sai dai kuma shi Allah yana aikata abin da ya nufi ne. Yana aikata abin da ya nufi ko da ba haka yake so ba. So ana nufin son yarda. Don haka baya son a saba, ya hana ma a saba. Baya son a yi yaƙe-yaƙe, ya hana ma a yi yaƙe-yaƙe. To amma kuma haka ya ƙaddara, haka ya nufi, shi ne abin da ake nufi. sai ce walakinallaha yaf'alu ma yurid, Allah yana aikata abin da yake nufi ne. Sai ce fa iradatuhu ghalibatu wa mashi'atuhu nafidha, dan haka iradar Allah a merin jaye ce akan iradar duk wani wanda ba Allah ba, babu wani wanda ba Allah ba da zai nufin wani abu ya auku kuma ya auku ko Allah ba ya so, babu. Amma Allah shi ne nufinsa ke aukuwa ko da kowa ba ya so. Wa mashi'atuhu, haka mashi'arsa, duk dai mashi'a da irada nan ma'anarsu ɗaya. In ka ce iradar kauniya, irada kauniya ma'anarta mashi'a. Mashi'a ita ba ta kasuwa zuwa kashi biyu, shar'iyya da kuma kauniya, mashi'a guda ɗaya ce. Waccan al-iradatul kauniya ita ce dai al-mashi'a an-nafiza. Da fatan mun gane wannan, mun sha kuma da tattaunawa akan wannan. Don haka mashi'ar Allah mai zartuwa, zartacciya a cikin kowane abu, ita ce wato mai tabbatar da abin da Allah maɗauki ke so. Sai ya ce wa mashi'at wa fi hadha wa nahwihi dalalatun ala anna Allah ta'ala lam yazal yaf'alu maqtabat mashi'atuhu wa hikmatuhu. Wannan aya da abinda Allah madaukaki ya faɗa anan cewa walakinallaha yaf'alu ma yurid, yana mana nuni da wannan ayar da wata makamantanta sune mana nuni akan cewa ashe lalle Allah subhanahu wata'ala lam yazal bi gushe ba tun fil azal, yaf'alu yana aikata maqtadat mashi'atuhu wa hikmatuhu, abinda mashi'arsa da hikimarsa suka hukunta ya auku. Duk abinda hikimar Allah da mashi'ar Allah suka hukunta ya auku, to bai gushe ba tun fil azal, yana aukuwa kuma har yanzu. Wannan sifa ce ta Allah mustamirra da'ima, babu wani lokaci da za a ce an sami wani yanayi da za a ce Allah subhanahu wa ta'ala mashi'arsa ta daina aiki, mashi'ar wani ce ke aiki sai daga baya kuma mashi'ar Allah ta fara aiki. A'a, tun fil azal mashi'ar Allah take gudana tun kafin ya halicci halitta. Wannan maganar na san kun santa, duk wanda ya karanta littafin al-aqidatu at-tahawiyya daga cikin ku ya san abinda malamin ya ambata, da yake cewa laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdathihi al-bariyyah istafada ismal bari, cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da ya halicci halitta ya cancanci sunan mahalicci ba, haka nan ba sai da ya farar da wannan halittu din ya cancanci a kira shi al-bari ba. A'a, sunansa al-khaliqu tun bai halicci komai ba, sunansa al-bari tun bai halicci komai ba. Wannan shine zai nuna mana wannan. Haka nan mashi'an nan tasa zartacciya ce tun fil azal, ba sai daga baya ya samu ikon ba. In ka ce akwai wani lokaci da da kafin wannan lokaci, ko kuma dai kafin wannan fatara din, da akwai lokacin tun fil azal din da mashi'ar wani ce ke gudana ba Allah ba, ya zama Allah ba shine sarkin ba. Amma tunda Allah shine sarki, shine mamallakin komai da kowa, to mashi'arsa ita ce mai gudana tun wancan lokaci har kuma zuwa yanzu. Wannan aya ta nuna mana tunda ya ce ne walakinallaha yaf'alu ma yurid, ya zo da shi da sigar mudari'i, siffa ce ta Allah mustamirra da'iman tun kafin wannan lokacin har kuma tashin alkiyama, har ma lokacin da za a ce lokaci ya kare, Allah madaukaki yana nan mulkinsa da mashi'arsa da iradarsa su suke gudana. Haka nan abinda hikimarsa ta hukunta ya auku shike auku. To sai ce wa min jumlati ma yaf'aluhu, daga cikin jumlar tarin abubuwan da Allah madauki ke aikatawa, ainan kun ga ya nasabtawa kanza fi'ili, ya ce walakinallaha yaf'alu, me ma'anan yaf'alu, yana aikatawa. To daga cikin tarin abubuwan da Allah ke aikatawa ba iya wannan ma yuridin kawai ba, akwai wasu abubuwa ko daga cikin abin da suke shiga karkashin kalmar ma yuridu. Malami yake cewa daga cikin su ma akhbara bihi, abinda Allah ya bada labari an nafsihi dangane da kansa, wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kuma manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bada labari dangane da Allah. Yana nan a cikin hadisai da dama, gashi nan kuma a cikin alqur'ani ayoyi da dama na ayyukan da Allah yake aikatawa. Sai kawo min albayaniya, dan yi mana bayani, sai ce min alistiwa'i, na daga kamar daidaituwa akan al'arshi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da lafazin istiwa'i da lafazin al'arshi har wuri bakwai a cikin alqur'ani, cewa yana daidaita akan, ya daidaita akan al'arshi. Wannan aiki ne. Sannan yace wan nuzuli, da kuma sauka zuwa sama ta daya ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana cewa Allah subhanahu wataala yayin da dare sulufinsa na ƙarshe ya rage ma'ana kafin fado fitowar alfijir Allah subhanahu wataala yana sakkowa zuwa sama ta daya yana tambaya ina mai neman gafara a gafarta masa ina mai neman wata bukata a biya masa ina mai tuba a karbi tubansa Allah subhanahu wataala a lokacin nan yana karbar tuban mai tuba yana gafarta zanubin wanda ya aikata zanubi wannan labari a ina muka same shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma mun yadda amma ba ma shigar da hankalin mu ciki mu ce to yaya Allah yake sakkowa ba mu sani ba rashin sanin mu kuma ba zai sa mu ƙaryata ba sai mu ce Allah yana sauka yadda ya san shi yana sauka manzon mu sallallahu alaihi wasallama wanda baya furci bisa san zuciya shi ya ga ya mana cewa Allah subhanahu wataala yana sakkowa da daddare ta yaya yake yi ba mu sani ba ai kun san kirsar Malam Abdullah ibn Mubarak da na shaga ya mana ita a irin wannan munasabar wata rana ya faɗi wannan hadisi Abdullah ibn Mubarak yana cikin malaman Imam Malik ya faɗi wannan hadisi cewa Allah subhanahu wataala ka garanta mana hadisi cewa Allah madaukaki yana sakkowa zuwa sama ta daya to yaya yake sauka kaifa yanzilu haka dalibin ya tambayi Malam Abdullah ibn Mubarak sai Malam Abdullah ibn Mubarak yake cewa ni ma bari in tambaye ka kaifa huwa shi Allah ya yake mutumin sai shi yace ban sani ba sai ce to saukar ma ba mu sani ba amma rashin sanin mu ba zai samu ƙaryata annabi ba kar kuma mu shigar da hankalin mu to yaya za a ce Allah ana dangana masa sauka ai ba a san abu mai sauka ba sai mai tashi daga wuri ya koma wani wuri ai wannan kuma sifar dan adam ce duk ba ruwanka annabi da ya faɗi wannan dan sai yafi ka sanin Allah yafi ka sanin me ya cancanta a siffanta Allah da shi zaka duk zancen da yazo a Qur'ani dangane da Allah yana kaza ka faɗi abinda Allah yace kai shiru kawai kace ka yadda da abinda Allah ya faɗa amma kada ka shigar da ra'ayinka ko hankalinka kace to ai wannan irin na dan adam ne ko ba irin na dan adam ba Allah ya gaya mana laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan sai ka rike ta a matsayin ka'ida Allah babu abinda ya kama da shi yana ji yana gani haka nan kuma yana da sauran sifofi wanda ya babu labari to dai waɗannan kadan ne daga shi yace wan nuzul wal aqwal da kuma maganganu Allah yayi maganganu wa qala Allah la tattakhidhu ilahan ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid haka nan wa qala innani ana Allah haka wannan shi ma ya faɗi wannan magana innani ana Allah Allah ne faɗa ashe Allah yana magana tun fil azal haka nan kuma lokacin da yaso shi yasa suke cewa kalamullah maganar Allah subhanahu wataala kamar yadda zai ga mana sifa ce ta zati in muka kalli yanayin ta tun fil azal sannan sifa ce ta fi'ili tunda tana da alaka da mashi'a in yaso yayi in yaso bai ba wannan shi yasa ake ce mata sifa fi'iliya kuma sifa zatiya wannan ne yana cikin maganganun da malami suke ambatawa sai wal af'al haka nan da ayyuka allati yu'abbiruna anha bil af'al al ikhtiyariyah wadanda yu'abbiruna su malamai nan yu'abbiruna yana ishara zuwa ga malaman tauhidi malaman tauhidi suna amfani da lafazin al af'al al ikhtiyariyah su samu wadannan irin ayyuka din ban sani ko kun fahimci wannan a babin sunayen Allah da sufofinsa malamai na tauhidi suna kasa sufofin Allah zuwa kashi biyu gurgudan fahimtar da suka yi wa nassoshin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sufofi da ake kira as-sifatuz zatiyya sufofi na zati akwai kuma sufofi da ake ce ma as-sifatul fi'iliyya sufofi na aiki sufofin zati sune sufofin da ba sa rabuwa da zatin Allah babu lokacin da zatin Allah baya siffantuwa da su kamar siffar ilimi Allah mai ilimi ne tun fil azal babu kuma lokacin da za a ce Allah ba shi da ilimi mun fahimci wannan kamar siffar ji siffar gani duk siffofi ne na zatin Allah babu lokacin da Allah ya yi wufinta daga kasancewar yana ji yana gani yana da ilimi wannan kadan ne daga cikin su akwai siffofi kuma da ake cewa na fi'ili siffofin aiki siffofin aiki shine dan a ƙara bayanin su a fahimce su sai suke kiransu al-af'al al-ikhtiyariyah الافعال الاختياريه واتو ايوكا نزابي wanda Allah yakan zabi yayi yakan zaku ya bar su kamar siffar mahabba soyayya Allah yana son mu'minai Allah baya son kafirai kaga wannan siffa ce ikhtiyariya kamar siffar wannan da ya ba mu misali anan cewa ya daidaita akan al'arshi ba tun fil azal Allah yake al'arshi ba dan ya gaya mana lokacin da ya ambaci cewa ya daidaita akan al'arshi ne bayan ya halicci samai da kasa خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش kun da tun da yace thumma ya nuna ba wai tintini yake haka ba a'a bayan ya halitta samai da kasa sannan ya daidaita akan al'arshi me ake nufi da daidaitan nan Allah shi ya kadai ya san me ake nufi ana nufin irtifa'i yana daukake a saman al'arshi ba a nufin zama ba a nufin kwanciya tunda bai fadi wannan lafazin ba ba ma fada amma tunda yace ya daidaita akan al'arshi yaya daidaitan sa yake ba mu sani ba amma a saman al'arshi yake shikenan sai mu rufe bakin mu to wannan ana cewa sifa ce wace iri fi'iliya domin ba sifa ce da take talazumci zatin Allah ba haka nan sifar nuzuli tunda ya faɗi lokacin da yake yi lokacin da dare ya wuce sulufi guda biyu suka wuce saura daya wannan ya nuna kenan a ce ba tun koyaushe a dare haka yake ba mun fahimci wannan tunda akwai wani lokaci da wannan abu yake aukuwa to wannan ma sifa ce da ake ce mai al-af'al al-ikhtiyariyya ko kuma as-sifat al-ikhtiyariyya sifofi ne na zabi to suna ƙara basu wata ko wani ta'rifin wani abin da zai sa ka ƙara ganewa suna ce musu sune al-af'alul muta'alliqa bil mashi'ati ayyukan da suke da alaka da mashi'a ba ayyuka ne da suka lazimci zatin Allah ba a'a suna da alaka da mashi'ar Allah in Allah ya so ya aikata su in ya so kuma ba zai aikata ba duk aikin da yake da alaka da haka to ana ce masa sifatul fi'il ko a ce fi'ilul ikhtiyari ko kuma a ce as-sifatul ikhtiyariyya kowanne kaji malamai sun faɗa to abu daya ake nufi wanda kuma babu lokacin da Allah baya sifantuwa da shi shi ake ce mai as-sifat az-zatiyya insha Allah kun gane wannan to mu je to sai yake cewa allati yu'abbiruna anha bil af'al al-ikhtiyariyya to sai yace fa'ida ga wata fa'ida malam zai gaya mana yace kama yajibu ala al-mukallafi ma'rifatuhu bi rabbih fa yajibu alayhi ma'rifatuhu bi rusulihi nan ai kun ga farkon wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labarin manzanni ne ko ya kuma gaya mana wani abu dangane da nasa kansa a ƙarshen aya shine inda yake fadan cewa walakinallahu yaf'alu ma yuridu ya faɗi kuma mashi'a sannan yayi magana akan sifar mashi'a yayi magana akan sifa ta al-irada to sai malami yake cewa kamar yadda yake wajibi ne bawan Allah ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya san sifofinsa ya san haƙoƙinsa na rububiyya da sunaye da sifofi to haka wajibi dukkan musulmi ya san haƙƙin manzanni akan sa menene wajibi wanda wajibi tilas ai imani da shi dangane da manzanni menene bai halatta a siffanta manzanni da shi ba wannan tilas kowa ya sani wannan ababun wannan ilimi yake ilimi ne na wanda malamai suke cewa kifai ko kuwa wajibi ne aini sanin abin da yake yana da alaka da Allah subhanahu wataala wajibi ne aini haƙoƙin Allah tilas ne ka san su kamar da yake haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni wajibi kowa ya karatu ya san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ba haƙƙi ne da za a ce in wasu sun sani wasu sun dauke ba tilas ka san Allah shi kadai ne in aka tambayi mutum Allah nawa ne in yace biyu ne musulmi ne shi to ashe tunda ko haka ne wajibi ya san cewa Allah ɗaya ne bai halatta ya ce wai ni jahili ne ban yi karatu ba ban san cewa ɗaya bane Allah ba zai karɓi hujjar jahili ba a nan gurin wajibi kowa ya san Allah ɗaya ne in ba haka ba ma bai zama musulmi ba kuma ya yadda cewa Allah shine mahalicci in mutum ya yadda da akwai wani mahaliccin ba Allah ba musulmi ne shi bai zama musulmi ba wajibi ashe shi ma wannan ilimi ne wanda wajibi ne a san shi wujuban ainiyan la wujuban kifaiya shine abin da ake nufi tilas ne mutum ya san haƙƙin Allah madaukaki a kansa na irin waɗannan wajibai to kamar yadda yake wajibi ne ka san Allah subhanahu wataala da haƙoƙinsa a kanka to wajibi ne kuma ka san haƙƙin manzannin Allah shi yasa yake cewa kama yajibu alal mukallafi ma'rifatuhu bi rabbi, kamar da yake wajibi ne mukallafi ya san ubangijinsa, fa yajibu alaihi, to haka nan wajibi akan sa ma'rifatuhu bi rusulihi, ya san wato manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, ma yajibu lahum, ya san abin da yake wajibi gare su, tilas a yadda da shi dangane da su, wa yamtani'u alaihi, da kuma abin da yake haramun ne a dangana shi gare su, ba sa aikata shi, ma'asumai ne su aikata shi, wa yajuzu fi haqqihim, da kuma abin da yake ya halatta a dangana musu. Wannan in kana karanta littafin tauhidi suna bayyana waɗannan matsaloli, cewa ma yajibu ala ar-rusuli wa ma yamtani'u fi haqqihim wa ma yajuzu fi haqqihim, duk wannan abubuwan wannan suka yi karatu a cikin ku sun san su. Ma'ana akwai abin da yake wajibi mu dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shi mai gaskiya ne, shi manzo ne na Allah, bayansa kuma babu wani manzo. Kuma akwai abin da yake haramun ne mu dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haramun ne mu dangana masa ƙarya, haramun ne mu dangana masa wani laifi a haƙƙin isar da manzanci. Wannan yamtani'u fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam, hanan kuma a gefen yajuzu, yajuzu lahu, ya halatta gare shi ya auri mata, ya halatta gare shi ya ci abinci. Waɗannan abubuwa babin jawazi, waɗannan babin haramun ka dangana su, waɗancan kuma na farko babin wajibi ka tabbatar masa. Waɗannan abubuwa suna nan asul, wato abin da ya shafi haƙoƙin manzanni. To yace tilas ne kamar da ka san haƙƙin Allah, ko kamar da haƙƙin Allah sannan sa wajibi ne akan ka, to haƙƙin manzanni ma wajibi ne akan ka. Sai yace wa yu'khadhu jami'u dhalika mimma wasafahumullahu bihi fi ayatin muta'addida, wannan kuma duka ana sanin sa ne daga abinda Allah ya siffanta su manzannin da shi. Kun ga wannan ayar, ai Allah subhanahu wa ta'ala yana bamu labarin manzanni, yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, na farko ya tabbatar mana da lafazin manzanni, cewa akwai manzanni. Ya zo duk da bamu ga yace tilka ar-rusul, tilka kuma ana ishara ne zuwa ga mu'annas, nan an faɗi mu'annas ne saboda jam'i ne, duk jam'in da yake nufin jama'a ana amfani lamirinsa ko ismu isharansa ana bashi na mu'annas, yawa ba wai saboda ghairu aqil bane, a'a su ne kummal fil aqli, amma nan an yi mulahaza lafazin jama'a ne, shi yasa aka basu tilka ba a ce ha'ula'i ba. Da fatan mun gane wannan, wannan ababin lugar larabci. To abin da yake faɗa dai shine, ya ba mu labari a farkon wannan aya dangane da manzanni, kuma sannan a ƙarshen ta yi magana akan haƙƙin kansa. To akwai abubuwan da ya wasafta manzannin nan da su da shi a cikin littafinsa, to ta nan muke gane menene wajibi, ta nan muke gane menene bai halatta mu dangana musu ba, ta nan muke gane menene ya halatta mu dangana wa manzanni. Fi ayatin, a cikin ayoyi muta'addidatin, daga wato daban-daban, adadi mai yawa wanda ba guda ɗaya ba. Minha, daga cikin waɗannan haƙoƙin da tilas ne mu sani dangane da manzanni, annahum rijalun la nisa, cewa manzanni maza ne ba mata bane. Wannan mun san wannan ko, duk da mun san akwai sabanin malamai, wasu suna ambatar wasu matsaloli, ko in ce ba matsala ce da dai aka yi ijma'i ba, duk da jumhurin malamai, mafi yawan malamai ra'ayinsu shine wannan, cewa babu annabiya mace. Duk da an sami Abul Hasan al-Ash'ari da shi da malam al-Qurtubi da malam Ibn Hazm, waɗannan mutum uku da wasu makamantansu suna da ra'ayin cewa ya halatta a ce an samu mace annabiya. Kun taɓa jin malafazin ce annabiya, mace annabi mace, suna sai ai su kuma sun tafi zuwa ga wannan ra'ayi ne ta lura da ta'arifi ko definition ɗin da suka baiwa menene ake nufi da annubuwa ko annabi. Su a yadda suka fasara abinda ake nufi da annabi shine duk wanda aka yi masa wahayi, in dai an masa wahayi to annabi. Shi yasa suka kawo hujjar wa auhayna ila ummi Musa, Allah madaki ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa. Kun ga Allah ne ya ce wahayi, kuma sannan ya ce dangane da Maryam, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Wannan aya ita ma suka kafa hujja da ita, cewa ai wannan ya nuna kenan, tunda
an yi amfani da lafazin irsali an aiko da mala'ika zuwa gare ta to wannan shi ma nuna Maryam ita ma annabiya ce haka nan suka yi amfani da lafazin istifa'i ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin suka ce to kun ga tunda an ce istifa'i shi ma wannan ya nuna Maryam annabiya ce to malamai kuma jumhurin malamai suka ce musu a'a ba haka abin yake ba domin in aka ce su suka ce a cikin maganar su Abul Hasan al-Ash'ari da Ibn Hazm da Qurtubi suna cewa ai dama su abin da suka ce babu manzo mace amma akwai annabi mace ku gane wannan saboda kar su samu matsala da wannan ayar domin akwai ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala cikin Al-Qur'ani a suratu Yusuf ya faɗa wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura a suratul nahl yamaimata wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim a suratul anbiya har yanzu wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim a can an fadi min ahli al-qura shi kuma wannan abu ne zai zo mana daga baya bayan ya gama wannan magana kun ga nan Allah madaki ya fadi cewa ba mu aiko gabanin ka ba sai rijalan to sai suka ce nan arsalna akai amfani da shi tunda arsalna ne ma'ana kenan ba mu aiko da manzo ba lafazin risala ake kallo ba lafazin nubuwa ba suka ce tunda kuwa ita nubuwa ta tahaqqaqu bi mujarradil wahyi au ayat da suka fahimta suka ce tunda an yi wa waɗannan wahayi to sun zama annabawa mata inji Qurtubi inji malam Ibn Hazm inji malam Abul Hasan al-Ash'ari to amma sauran jumhurin malamai suka mai musu martani suka ce in maganar wahayi ne lafazin wahayi ana amfani da shi hatta a lafazin abin da yake zuwa wa annabawa a mafarki kuma mafarki yana zuwa ga annabawa da wanda ba annabawa ba kuma ana amfani da lafazin wahayi gare shi kuma akwai wahayi har yanzu na ilhami a kimsa wa mutum fahimta idan har aka ce duk wanda aka faɗi lafazin wahayi fi haqqihi ya zama annabi to wanda za su zama annabawan adadin su suna da yawa haka nan lafazin istifa'i dan an ce istafa Allah madauki istafa ai ya ambaci istifa'i a haƙƙin wasu mutanen daban wanda ba annabawa bane ya tabbata kuma ba annabawa bane dan haka ba lafazin istifa'i shi kadai zai zama dalili akan annabci ba haka nan irsali zuwan mala'ika shi kadai baya sa wanda aka aiko masa ya zama annabi ga mutumin da ya tafi ziyarar dan uwansa domin Allah Allah ya turo masa mala'ika ya tambaye shi kai ina za ka yace za shi gaida wani dan uwansa ne sada zumunci me ya hada ku da shi akwai wata maslaha tsakanin ku yace ba komai kawai ni dai don Allah nake son sa zan je in kai masa ziyara sai yace ni mala'ika ne Allah ya aiko ni zuwa gare ka domin in gaya maka Allah yana son ka yanzu wanda aka yi masa wannan sai a ce annabi ne kaga ashe kenan lafazin irsali a aiko mala'ika gun mutum ba shine kadai zai sa ya zama annabi ba da fatan mun gane wannan don haka magana dai mafi karfi ita ce da manzanci da annabci babu shi ga mata yawa yana zuwa ne kawai ga maza kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfadi lafazin irsali din akwai magana dai tana na askili tafan malamai tunda ba majalin mu mukwalkwale wannan mas'alar ba insha Allah sai a koma cikin littafin malamai za a gani wannan dan abu kadan na ambata to mu je bayan wannan abu da ya faɗa yace na farko mu sani annahum rijalul la nisa mun ji dai ko yace min ahli alqura babu annabi dan kauye babu wani manzo dan kauye Allah bai taba aiko dan kauye annabi ba haka Allah madauki ya faɗa wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wannan yace ta suratu yusuf min ahli alqura in an ce alqura jami'in alqarya ne alqarya kuma ana nufin gari da jama'a da yawa suka hadu ba yadda mu muke fadi da Hausa an ce qarya ana nufin kauye ba kauye ana nufin inda jama'a suka hadu tare suka taru da yawa domin asalin abin nan dan kauye a lugar larabci da masu nake su ahlul bawadi bawadi shine badiya wurin da yake a bayyane yake ba shi da ganuwa a lullube shine asalin lafazin badiya saboda kana wucewa za ka ga gidan rigaje ne ko riga ne ko dakuna ne ga dakin wani ga dakin wani daga bakin titi ma ka hango gidajen wannan shi ake cewa ahlul badiya libuduwi saboda kasancewar su a bayyane suke kowa ya wuce zai gansu amma a gari fa a gari wuri guda ake a tattare a wani ma har da ganuwa wani kuma ba shi da ganuwa to babu wani annabi da Allah madaukaki ya aika shi a tarihi daga badiya a je a turo dan kauye zama annabi a cikin birni ba ai wannan ba shine abin da Allah madaukaki ya faɗa nan min ahlil qura yana nufin min ahli al qura laysu min ahli al bawadi Allah sa mun fahimta ina ne sai kuma yake cewa yawa la min ahlil bawadi Allah bai aika daga cikin mutanen kauye ba wa annahum mustafauna mustafauna kuma cewa su zababbu ne muhtaruna zabasu ake Allah subhanahu wa ta'ala bai bar annabci dan ya zama kowa zai iya samu ba amma ya zabu wasu ne ya basu walittaka mutun ya zama waliyin Allah tana yiwuwa ga kowa in ya dage bautawa Allah in yayi da ikhlasi da sharuɗan zama wali akwai imani tantagariya akwai tsoron Allah yana kaucewa saban Allah to Allah madauki zai dauke shi a matsayin wali wannan da istihadin mutum kai ta kokari kai ta ibada sallar dare nafilfili Allah zai baka ka zama wali amma annabci annabta da manzanci to wannan ba su zama sai da zabe Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah yana zabar daga cikin mala'iku yana zabar manzanni haka nan wa min annas daga cikin mutane Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake sanya manzancin sa ashe ba ko ina yake sawa ba don haka ashe manzanci zabe ne duk manzanni zababbu ne ba haka kawai suke kamar da sauran jama'a suke ba wannan shi ma wajibi kowanne mu'mini ya san shi dangane da haƙƙin manzanni sannan yace jama'a Allahu lahu Allah ya tattara musu min as-sifati al-hamidati ma bihi al-istifa'u wal-ikhtiyaru Allah ya tattara musu siffofi waɗanda suke abin yabo irin waɗanda da su ne in akwai su ake zaben mutum ma'ana waɗanda su suke cancanta mutum ya cancanci a zabe shi duk wata sifa wadda dan adam idan yana da ita ake zabar sa to Allah ya bayo manzanninsa ya bayo annabawansa ba su da siffofin da za a ce musu kir ba su da siffofin da za a ce musu damme amma dukkan su siffofi ne na kamala in ana son dan adam a ce masa ya kammala to manzannin Allah dukkanin su sun kammala sane sai jama'a Allahu lahum min as-sifatil hamidati ma bihi al-istifa'u wal-ikhtiyar wa annahum salimuna min kulli ma yuqdahu ko yaqdahu fi risalatihim kuma musani cewa manzanni sun kubuta kubutattu ne daga dukkan abin da zai yi suka a manzancin su duk abin da zai sa a tuhumu manzo cewa su huda abin nan manzancin nan nasa ba gaskiya bane to Allah ya kubutar da shi daga wannan irin abu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon rayuwarsa har ƙarshe bai taba ƙarya ba sai ina ake gane gaskiyar manzo bai taba yin ƙarya ba tun kafin ya zo da saƙon su waɗanda aka turo shi cikin su sun tabbatar da cewa ba mai gaskiya irin sa har suka sa masa laƙabin al-amin amma saboda kangarewa lokacin da ya zo da Qur'ani da wa'ayin farko sai suka ce a ƙarya yake daga baya kuma suka fara tattaunawa a ba ƙarya bane ba mu taba ji yayi ba kamar da yake ga musu ya za a yi wa Allah ƙarya musu bai musu ƙarya ba zai wa Allah ƙarya bai tabewa wani dan adam ƙarya ba kaga ku kenan babu dalilin da zai sa a ce ya zo ya faɗi abin da Allah madaukaki bai faɗa ba yace ya faɗa don haka Allah ya tsare su daga ƙarya Allah ya tsare su daga cin amana Allah ya tsare su daga dukkan abin da in ka ganshi zaka ce kai wannan bai cancanta ya zama manzo ba babu su sannan sai yake cewa har yanzu min kadhibin yawa na daga ƙarya wa khiyanatin ko cin amana wa kitmani ko koyewa su koye wani abu wa uyubin muzriya da kuma aibobi masu kaskantar da su aibobi wadanda yake na kaskanci duka Allah madaukaki ya raba su da su kai ko a sura surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ginin jikinsa ginin halittarsa Allah bai sa shi a surar da wani zai ganshi ya ce kai ina ma kaza yake ba kaza ba ba yadda muka ganshi din nan ba duk wata sifa ta kamala Allah sai ya bashi ta yadda ba wani dan adam ba wani mai sanyewa dan adam ba da zai kalle shi sai kai wannan sifar ta sa kamar kaza ya aibanta shi babu abin aibantawa a sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halittarsa ba dogo ne da wani zai zo ya ce masa zankaloƙoƙi ba ba kuma gajere ne da za a ce masa dan dukurkuri ba amma madaidaici ne shi yasa ake ce masa rab rabu shine abin madaidaici shi ba dogo ba ba kuma wato dan dukurkuri ba haka nan duk wata sifa ta gashin sa baki gashi baki kuma a gurin mutane abin yabo ne ba abin suka bane haka nan tafiyar sa kallon sa idanun sa maganar sa in ya bude bakin sa kan shi ke fita ballantana a ce yana da warin baki bai taba warin baki ba sallallahu alaihi wasallam ba mai zama kusa da shi yace akwai irin warin gumin nan har yace bari ko a bashi shawara yayi wanka ko yayi wani abu abadan Allah madaukaki ya kare manzansa sallallahu alaihi wasallama tun kafin ku samu duk wani irin nau'in turare da kuke da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai bashi wani abu na aibi ko koda a jikin sa da za a iya aibata shi da shi ba to haka dai ga sunan da yawa sai ce wa annahum la yuqarruna kuma su ba a tabbatar da su ala khata'i bisa wani kuskure ma'ana koda sun yi kuskure a wani aiki da suka aikata su annabawa to Allah baya barin su har su tafi su bar al'ummar su akan wannan kuskure din amma sukan yi kuskure sukan yi kuskure har Allah ya ce me yasa kai kaza dan me akai kaza wannan duk ba kuma suka bane dangane da su amma a tabbatar da su akan kuskuren shine ba ai ba kuma dama ai tunda masu isar da sako ne dalilin zaman su ma'asumai shine kar su zo su kawo mana abinda ba daga Allah yake ba su ce daga Allah yake kar su kawo mana abinda ba daidai ba su ce mu aikata to ashe idan muna so mu fahimci me yaya matsayin su mu duba ƙarshen lamarin su me suka bar mu akai abinda suka bar sahabbai akai misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya bar sahabban sa akai ya bar su akan wani abu na zunubi ya aikata ya koya musu su aikata ya bar su akan kuskuren da Allah bai yarda da shi a aikata shi ba Allah ya shiru ya bar su suka ci gaba da yi bai bar su ba duk abinda suka aikata su manzanni koda kuskure ne a wurin Allah subhanahu wataala to Allah yana ce musu me yasa kar a sake irin wannan kaga kenan ashe an nuna mana shari'ar su ta ƙarshe shine kar a aikata irin wannan abin da yake kuskure ne ashe kenan a shari'ar su ta ƙarshe da suka bar mu babu kuskure Allah ya saku babu wannan na san mun taba wannan maganar a darasin Minhaj as-Sunna abin da nake so kowa ya fahimta akan wannan shine shari'ar Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita to babu kuskure a ciki duk abin da ke cikin ta tsarki ne daidai ne adalci ne gaskiya ce ba bata bane mun fahimci wannan shari'a ce babu bata domin inda da wani abu wanda ba daidai ba to tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai saukar da wahayi a ce a'a abu kaza an cire shi a daina kamar yadda ya saukar da wasu ayoyin suka soke wasu ayoyin da ana wani abu sai a ce yanzu a daina shi ba wai dan kuskure bane na annabi sallallahu alaihi wasallam a'a ya isar da abin da aka ce yayi amma yanzu Allah madauki ya ga dama ya canza wannan wani abun kuma daga aikin sa din ne ya aikata wani abu Allah ya ce dan me yasa daga yau kar a sake shikenan kuma ba a sake ba don haka sahabbai da suka ji wannan ayoyin sun tabbatar da cewa daga ranan nan da aka ce kar a sake to wannan abin da aka yi da baya cikin shari'a kuma yanzu ashe kenan abin da kenan yanzu a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai ne babu kuskure a ciki wannan shine ya kamata kowa ya fahimta to sai yake cewa la yuqarruna ala ilani ala khata'i fima yata'allaqu birrisalati cikin abin da ya shafi wato manzanci wa taklifi da kuma dora doka Allah baya barin su akan kuskure wa anna Allah ta'ala khassahum biwahyihi daga cikin haƙƙin manzanni akan mu shine mu san cewa Allah ya ke bance su da wahayi su ne ake wa wahayi fali hadha wajaba al-iman bihim wa ta'atuhum dan haka wajibi ne ai imani da su ai kuma musu da'a wa man lam yu'min bihim fa huwa kafir duk wanda bai imani da su ba ya bude bakin sa ko a cikin zuciyarsa yace bai yadda da wani manzo ba ko wani annabi ba to ya zama kafiri ashe zaman mutum mumini zaman mutum musulmi shine zama ya yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa daga Allah yake kuma dama wannan akwai talazumi abubuwa ne da tare suke da juna duk wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ƙaryata Allah ya ƙaryata ba mutumin da zai zo ya ce shi ya yarda da Allah amma bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a to a ina san Allah waye gaya masa akwai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba da ba mu san akwai Allah haka ne ko ba dan haka idan mutum ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƙaryata Allah tilas ne a shekenan idan mutum ya ƙaryata ya zama kafiri sai ce wa man qadaha fi wahidin minhum haka nan wanda yayi suka ya soki wani mutum daya daga cikin su suwa su manzanni a annabawa aw sabbahu ko ya zage shi duk mutumin da ka zaga daga cikin annabawa duk annabin da ka zaga daga cikin annabawa duk manzon da ka zaga daga cikin manzanni to fa huwa kafirun wanda yayi wannan ya zama kafiri ba a zagin annabi shi yasa har yake cewa yatahattamu qatluhu wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai kashe shi ma tilas ne ma'ana hukuncin Allah akan sa shine a kashe shi ba wani hukunci ko ya tuba malamai sun tattauna wannan matsalar ko ya zo ya ce ya tuba to a karbi cewa wannan bawan Allah a rika ganin sa yana yawo a bayan kasa ya dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaya ya zagi annabi a ganshi kuma yana ci gaba da zama a bayan kasa bai kamata ba wannan ita ce hikimar babba dan haka sai a raba shi da wannan kasar sai ya tafi can in a zuci ya yi tuba Allah madaukaki mai gafara ne sai ya karbi tuban sa babu wani zunubi da Allah ba ya gafarta shi da shirkar da zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum bai mutu bai ce ya tuba kuma tuba sahihi to Allah zai gafarta masa saboda rahamar ta Allah ce addinin kuma nasa amma dai hukunci a nan duniya shine a kai shi gun shugabanni a yi masa hukunci a tabbatar da wannan laifi da yayi sai kuma a zartar masa da hukuncin kisa Allah madauki ya kiyaye mu sai ce wa man lam yu'min bihim fa huwa kafirun wa man qadaha fi wahidin minhum aw sabbahu fa huwa kafirun yatahattamu qatluhu wa dalailu hadhihi al-jumal ودلائل هذه الجمل كثيرة دليلا da suke nuni zuwa ga wannan tarin abubuwan da na gaya maka shine jumal wannan jumlolin da na gaya maka cewa wajibi ne mai yadda da manzanni cewa maza ne ba mata ba cewa an musu wahayi cewa daga birane suke ba daga kauyuka ba cewa kaza kaza waɗannan maganganun dalilan su dukkanin su kathiratun suna nan da yawa akwai wasu da yawa wai cewa man tadabbara alqur'ana duk wanda ya bi Qur'ani a sannu ya bi diddigin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tuntuntuni a kansu ya fahimce su yadda ya kamata ta bayyana lahu alhaqu to gaskiya za ta bayyana gare shi tun makala sannan sai Allah madauki ya gama da wannan magana sai kuma ya faɗi wannan to kafin mu je nan din ina ga mu yi hakuri ko la'alla mu kai gobe sai mu tattauna akan wannan aya mai bi mana din yadda muka saba bin karanta fa'idoji da ayoyin da muke bi ba laifi wannan aya da muka karanta daga jiya zuwa yau ita ma mu bi mu ji fa'idojin da suke ciki fa'idojin wasu na riga na ambace su a cikin darasin amma za su fito kuru-kuru don a yi saukin rike su daga cikin fa'idoji da za mu gane daga wannan aya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd shine cewa annal anbiya'a war rusula yatafadaluna cewa manzanni da annabawa wato ba darajar su ɗaya ba suna da fifiko tsakaninsu da al'umma kuma a junansu wani ya fi wani ba dukkan manzanni ne matsayinsu ɗaya ba ba dukkan manzo ya kai matsayin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ai mun sani Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya ambata mana manzanni a sashensu sun fi sashe wato wani ya fi wani a cikinsu ai mun gani da yawa shi yasa kuka ga ya fifita su ya kira wasu ulul azmi idan ba daraja ba ce ba bukatar a ce wa wasu ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum kaga wannan ashe mun kabace daraja ce cewa waɗannan ma'abuta kakkarfan kuduri da hakuri shine ma'anar wannan al-azmi yawa ma'abuta kakkarfan kuduri yankakken kuduri babu kokonto kuma sannan ba su da tsoro domin babu annabawa ko manzannin da suka samu gwagwarmaya tsakaninsu da mutanensu irin waɗannan mutane guda biyar wato manzon mu sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuh da annabi Ibrahim da Musa da annabi Isa yadda Allah madauki ya ambace su a wuri guda biyu a cikin alqur'ani to wannan kenan ashe ya nuna mana annabawa ko manzanni ba daraja su dai ba wasu sun fi wasu darasi na biyu anna fadlallahi yu'tihi man yasha cewa falalar Allah ashe tunda ta sace to yana bada ita ga wanda yaso Allah na bada falalarsa ga wanda yaso hatta khawasu ibadihi yufaddilu ba'dhum ala ba'd hatta kebantattun bayinsa sune manzanni gashi yana fifita wasu akan wasu ashe falalar ta sace shine abin da ya kamata ka gane to ashe wannan sai ya nuna maka kuma kenan cewa duk wani wanda ba ma annabi ba in ya samu wata falala to samun falalarsa daga Allah ne Allah ne zai ba shi falala shi yasa manzo ce wai tafarra'u alaiha fa'idatun ukhra akwai wata fa'idar da zamu dauka reshe shi ta wannan fa'idar da muka ambata wahiya ita ce anna Allah yufaddilu atba'ar rusuli ba'dahum ala ba'd cewa mabiya manzanni su ma Allah yana fifita sashen su akan sashi me yake nufi yanzu misali mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina ta fara daga zamanin sa karnin sa wato wadanda ya zauna tare da su sune tsarekun sa sahabban sa kenan tun daga su har zuwa tashin alkiyama duk al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi imani da shi ummatu su ake cewa ummatul ijaba wanda ba su yi imani da shi ba ummatul da'awa wanda ya zo ya kira su ko da ba su yi imani ba to a cikin wannan al'umma din ai ba kowa darajarsa dai ba haka ne babu wanda zai hada kansa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne su ne aka ce kuntum khaira ummatin akansu kaga wannan lafazin me ma'anarsa ku ne mafifita al'umma a cikin al'ummomi gaba daya fiyayyar al'umma ita ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan muqarana Allah yana yi dangane da mabiya manzannin gaba daya dukkan manzannin Allah tun daga na farko annabi Nuhu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kowace al'umma ce ko to Allah madauki a cikin alqur'ani yace wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin kaga wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sama da kowace kun ga ashe kenan mabiya manzanni ba darajarsu dai ba hakanan a cikin su kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fifita sahabbai kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa khairun nas itlaqan haka ya faɗa khairun nas mafifita a mutane qarni shine qarni na tsare kuna waɗanda na zauna da su sun fi kowa a cikin al'umma sai ce thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ku duba tunda har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa lokaci zai zo za a yi yaki tsakanin mu'minai da kafirai har za a tsaye da mutane in suna tafiya a tambaye su afikum man ra'a rasulullah a cikin ku akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce eh ga wani wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce to a je ayyaki Allah madauki kuma sai bada nasara saboda samun wannan da ya ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ashe waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi ba darajarsu ɗaya da waɗanda ba su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma wata fi'ar sannan za ta fito tana tafiya ita ma za a tsaye da ita afikum man ra'a rasulullah a cikin ku akwai wanda ya ga wani wanda ya ga wai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai wanda ya ga sahabi shi ma idan aka samu a cikin su sai a ba su dama su tafi yakin kuma Allah ya bada ikon a ci nasara a wannan yakin saboda me an samu wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kaga kenan al'umma ba daraja su dai ba haka nan mataki na uku za a tambaya afikum man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai tabi'in tabi'i wancan nabiyu tabi'ai kenan na farko kuma su ne sahabbai su suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a zo a ce dukkan al'umma ɗaya suke al'umma ba ɗaya suke ba al'umma akwai bambanci akwai daraja gashi nan kuma ayoyi da yawa a cikin alqur'ani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina taba'uhu bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul 'azim da ayoyi nan dai da yawa da Allah madauki ya magana akan fifikon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna nan dai muƙyale su don haka shi yasa ya zama man kana min al-umami
أخلص لله وأتبع لرسله فهو أفضل ممن دونه من أمته.
كائدة دزامو لكي ينزو إتسي دك واندا يفكوا إخلاصي جاء الله يفكوا بيهي جاء منزل الله صلى الله عليه وسلم توكرك بنتجوا يفيش وانش يفكوا أسم الأمة
دم هكا أشي ميزان منغان سوى يسك في شين أدو أدوب كوا ميكي yana ikhlasi ga Allah yana bautawa Allah shi kadai ba hada shi da kowa sannan kuma yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ko ba a baka labarin komai ba shi yafi kowa wannan ashe kenan ba zai yiwu a samu waliyin Allah daga cikin wadanda ba sa bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ka ji waliyin Allah to waliyin Allah mai ikhlasi ne ga Allah baya shirka baya bautar dan adam baya bautar bishiya baya bautar kabarin kowa yana bautar Allah shi kadai sannan kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atba'a akace yawa maganar kawai mujarradin soyayya ba sai ka hada da soyayyar zuci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya gare shi don haka a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a bi shi in kace kana san annabi ka kibin sa to baka san sa Allah madauki ya kyauta don haka wanda yafi kowa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi ikhlasi kuma yafi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun tattauna akan iskalin abin da ya shafi fadin Allah madauki tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarku fifi ta tsakanin annaba mun yi magana akan wannan ko ya wadatar ba sai mun maimaita ba magana ta wadanne an buta mana mecece magana daidai ta jami'i yawa kar ya zama ta babin alfahari idan alfahari ake wannan yace annabi wane yafi annabi wane to haramun shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ko labari ne cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da dukkan annabawa to wannan gaskiya ce kuma sannan wani annabin ma yafi wasu annabi Musa yafi sauran annabawan banu Isra'il wannan gaskiya ce mun fahimci wannan yau dan haka wannan min babil ikhbari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa ana sayyidu waladi adam sai ce me wala fakhr ni ne shugaban dan adam baki da duk wanda annabi adam ya haifa to ni ne shugaban su baki da sai kuma yace la fakhr ba ina ga muku wannan dan alfahari bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya alfahari shi yasa shugaba ne a wajen tawabu amma kuma yana fadin matsayin kansa dan ai imani da hakan cewa shine shugaban kowa da kowa shi yasa wannan da wannan hadisi malamai suke kafa dalili da cewa ya halatta mutum a maganganun sa ya fadi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sayyidina kawai suna maganganun malamai shine a cikin salati babu salati lafazin salatin da yazo da shi sayyidina amma a cikin maganganun ka kace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta mutum ya fadi wannan saboda gashi da kansa ya fada ana sayyidu waladi adam amma a salati ne kace Allahumma salli ala sayyidina to babu lafazi da yazo daga bakin shi sayyiduna din akan cewa a fadi sayyidina yawa abu na uku isbatu sifatil kalami lillah wannan mun ji daga cikin fadin Allah madaki dake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai sai me minhum man kallama Allah ashe wannan aya tana nuna tabbatar da siffar kalami ga Allah ashe Allah yana magana da wani zai tambaye ka ya za ku ce Allah yana magana ai mutum ne yake magana sai mu ce Allah ne faɗa Qur'ani gashi yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana kuma da ma ya faɗa wa kallama Allah Musa taklima walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala shi ma kun ga wannan Allah mulki ya faɗa yayi masa magana qala qala kuma ga tanan a cikin alqur'ani da yawa qala inni qala kaza qala kaza qala kaza ga sunan da yawa to haka ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana magana na hudu anna kalam Allah lil insani yu'addu rif'atan lil insani wannan darasi ne kuma cewa yake nuna mana Allah ya yi wa dan adam magana daraja ce da daukaka ga dan adam ko me yasa tunda yace faddalna ba'dahum ala ba'd sai fassara mana wannan din wadannan manzanni mun fifita wasu akan wasu wasu sun fi wasu menene daga cikin dalilan da suke nuna mana annabawa ko manzanni ba daraja su dai ba sai Allah ya ce minhum tun wannan min din kuma wace ilice tabi'idiyya ko bayaniyya
tab'idiyya yawa tana magana ne cewa daga cikin su akwai wadanda ko wanda Allah madaukaki yake masa magana wannan ya nuna ba dukkan su yawo magana ba ashe ai zabu wani ai masa magana daraja shi shine abinda ya kamata mu fahimta na darasin a wannan wuri sai ce qauluhu ta'ala minhum man kallama Allah jaa ala sabili sana'i wannan lafazin da ya fada cewa minhum man kallama Allah ya zo ne a siyaki a jerin gwanan bayanin wato falala da yabo da wato fadin abin da yake daraja ta a waɗannan annabawa don haka daga nan za a san cewa wa minhu yu'lamu uluwu makanil musalli to daga nan malamai har suke cewa sanan za ka iya ɗaukowa har yanzu ashe mutumin da yake sallah mutum ne mai daraja to sai na muka gano wannan shi kuma ko sai na malamai suka gano duk mutumin da yake sallah ya tsaya gaban ubangiji yana sallah ya ce Allahu akbar bayan ya yi du'a ul istiftahi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da shi da wa yake magana da Allah yake magana hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa innal musalli yunaji rabbahu cewa mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa da haka har yake bayyana mana cewa idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin mai Allah yake cewa Allah yana cewa hamadani abdi bawana ya yaba mini ashe kenan in mutum yana sallah to Allah ne masa magana to ashe mai sallah yana da matsayi kun gano wannan to shine abin nufi Allah ya tabbatar da mu akan yin abin da yake shine dai to bari mu sauri da gaggawa lokaci ya abu na biyar annal fadaila maratib cewa darajoji dinnan su ma hawa-hawa ne ba kawai mataki ɗaya bane a'a darajar ita ma hawa-hawa ne wani yafi wani tunda yace wa rafa'a ba'dhum darajat kaga su ai an fifita su akan mu to su din kuma sai aka fifita su akan su ashe martaban nan ba ɗaya bace abu na shida isbatu anna isa nabiyullah tabbatar da annabi isa annabin Allah abu na bakwai annal bashara mahma kanu fa innahum muhtajuna ila man yu'ayyiduhum wannan mun faɗe shi jiya cewa duk dan adam ko me matsayinsa yana bukatar a taimaka masa tunda Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da ruhil qudus ashe yana bukata tunda ko mabukaci ne ashe ba Allah bane ba kuma dan Allah bane abu na takwas ar-raddu 'ala an-nasara fi za'mihim anna isa ila akwai mai da amsa da martani ga kristoci da suke cewa annabi isa ilahi ne wato ubangiji ne saboda me Allah madaki ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus domin kuwa inda Allah ne da baya bukatar a taimake shi a karfafe shi da wani abu na tara as-sana'u ala jibril mun ji yabo akan jibril tunda ace wa ayyadnahu bi ruhil qudus ruhil qudus nan shine mala'ika jibril a wannan fassara sannan akwai isbatul mashi'a akwai raddi akan yan qadariyya akwai raddi akan yan jabariyya dole mu tsaya nan kun san qadariyya kun san jabariyya ba sai mun tsaya kan su ba muna fata Allah mudike kara mana ilimi mai amfani a darasin mu na gaba sai mu tashi kan wannan aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يكرم من ilimi mai amfani ilimin da zai jamu ya sa mana tsoron Allah da zai jamu zuwa ga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ayyukan mu na dukkan ibadar da muka aikata da kuma zamu aikata insha Allah a wannan wata mai albarka da kuma bayan sa Allah ya sa mu cikin salihan bayan sa Allah ya datar da mu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu gushe ba muna roƙon Allah madaukaki ya dakatar da mana da tashin hankali da damuwa a wannan ƙasa Allah ba mu zaman lafiya Allah ya kade sharrin masu sharri daga zuwa gare mu Allah ya taimaki addinin sa Allah ya taimaki masu tsayuwa da addinin sa duk inda suke Allah ya karfafe su da taimakon sa da karfafawar sa dukkan wanda ke harin su da cutarwa ko ya bata sunan addinin su Allah mai da sharrin sa kansa Allah ya bata shi da shirin sa Allah mai da makirshin sa kuma zuwa kansa Allah kashe shi da makamin sa Allah ya bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya tabbatar mana da alheri Allah kuma ya taimaki shugabannin mu akan adalci da yin abin da ke daidai Allah ya hada musu kansu su taimaki al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk